muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci naku. Yusuf Aliyu Harandene tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin namu a wannan yammaci na yau Laraba 5 ga watan Fabrairu ta shekarar 2020. Kafin mu kawo muku abin da muke tafa da shi bari mu fara da kanin labarai.
A yau Laraba za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikin sa da kuma yi wa majalisa karan tsaye. Yayin da Amurka ta ce za ta dakatar da bayanan bayar da takardar izinin shiga ƙasar ta ga ɗan Najeriya har sai ƙasar ta inganta matakan tsaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Najeriya a jiya Talata kuma ya ce yana da kyakkyawan fata.
To kanin labarai kenan muna tafe da cikakkun labarai. Idan kuma muka shiga duniyar rahotai, rahotanni za ku ji cewa da ana yakar cin hanci da rashawa a Najeriya bil haƙƙi da gaskiya. Da yanzu babu kowa a cikin manyan gidajen da ke birnin tarayya Abuja.
Inda ba a bi abin da ke kowace gwamnati a dube ta mai tayi mai ya bata mai aka yi tafi. Lalle yau da kaga gidaje da yawa sun zama MP sun koma prison.
To ko waɗannan irin hujjoji gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dogara da su na cewar General Sani Abacha ya talauta ƙasar.
To tabbaci dai an kuɗi sun salwanta, tabbaci kuma na gaba shine kuɗi an amince a mayar da su, ba a tabbatar da abin da babu.
To muna ɗauke da duka cikakkun waɗannan rahotanni wanda daga bisani bayan labaran duniya za mu kawo muku shirinmu na ciwon ƴamace wanda masu iya magana kan ce na ƴamace ne wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni.
Masu sauraronmu assalamu alaikum. Amurka ta ce za ta dakatar da bayar da takardar izinin shiga ƙasar ta ga 'yan Najeriya har sai ƙasar ta inganta matakan tsaro a wajen bayar da fasfo ɗinta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Najeriya a jiya Talata kuma ya ce yana da kyakkyawan fata.
In the proclamation, President Trump highlighted Nigeria's importance as a strategic partner in the global fight against terrorism.
Pompeo ya ce a cikin sanarwar da shugaba Trump yayi ya nuna cewa Najeriya babbar muhimmiyar abokiyar kawance ce a yankin duniya na yaki da ta'addanci, kuma ya amince da kudirin gwamnati na inganta musayar bayanai da mu. Ministan harkokin waje na Najeriya Jeffrey Oyinma ya bayyana cewa an nemi Najeriya an ba Najeriya wannan mataki sai dai yace Najeriya za ta dauki matakan gyara.
We're putting in place the architecture that will now make that the information and the data on that immediately
available. Zamu samar da hanyoyi da zamu gabatar da tsarin samar da bayanai ga Amurka da dukkan kasashen membobin kungiyar hukumomin kasa da kasa na Interpol. A halin da ake ciki kuma 'yan jam'iyyar Republican sun yaba da jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaban Amurka Donald Trump yayi a matsayin jinjinawa nasarorin da gwamnatinsa ta cimma a fannin tattalin arziki da kuma manufofin baki da ke shigowa daga ƙetare. Yayin da 'yan Democrat suka caccaki shugaban akan yayi jawabi da ya maida hankali akan kawo rarrabuwa wanda kuma yayi wa 'yan jam'iyyarsa da kungiyar da ke ikirarin suna taimakawa daɗi. Ina ganin abinda ya gaza a jawabin shi ne kalaman haɗin kai abinda ɗan majalisa Raja Krishnamurti na jam'iyyar Democrat daga Illinois ya faɗawa muryar Amurka kenan. Sai kuma a nasu ɓangaren 'yan Republican da suka yi magana da muryar Amurka ba haka suke kallon jawabin ba, kuma sun ce 'yan Democrat ne ba sa so a yi da su. A yau Laraba za a kawo ƙarshen shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da ake tsammanin wanke shi daga zargin wuce gona da iri a gudanar da aikinsa da kuma yi wa majalisa karan tsaye. Wakilan majalisar dattawan Amurka za su hallara da yammacin yau domin kada ƙuri'a ƙarshe a matsayin masu yanke hukunci a shari'ar makonni biyu. Biyo bayan amincewa da majalisar wakilan ta yi da daftarin doka biyu na tsige shugaba Trump. Kafin a iya tsige Trump daga kujerarsa tilas sai kashi biyu bisa uku na majalisar dattawan 100 sun kada ƙuri'ar goyen bayan samunsa da laifi. Amma jam'iyyar Republican ta Trump tana da rinjayen 53 a bisa 77 da 'yan Democrat. Haka zalika babu wani ɗan jam'iyyar Republican da ya nuna a bainar jama'a cewa zai kada ƙuri'ar tsige shugaban. Haka zalika babu wani ɗan jam'iyyar Democrat da ya ce zai rabe daga jam'iyyarsa ta hanyar kada ƙuri'a don wanke shugaba Trump.
To masu saurare kamun ku ji cigaban labaran duniya bari mu je ga rahotanni. Kimanin shekaru 22 kenan tun bayan mutuwar tsohon shugaban Najeriya, Janar Sani Abacha. Amma har wa yau gwamnatoci da suka biyo bayansa na ikirarin cewar sun kwato kudade da ya sata ya kai kasashen ketare. Duk dai da cewar Abacha ba shi da wata dangantaka da kasashen yammaci. Shin waɗannan hujjoji gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dogara da su? Abubakar Malami, ministan shari'a a Najeriya, wanda ya zo nan birnin Washington DC don karɓan waɗannan kuɗaɗe, ya yi mana ƙarin haske a wata tattaunawa da na yi da shi.
To tabbaci dai an kuɗi sun salwanta, tabbaci kuma na gaba shine kuɗi an amince a mayar da su, ba a tabbatar da abin da babu. Saboda haka idan an tabbatar da cewa kuɗi sun salwanta, aka kuma tabbatar da cewa kuɗin nan za a mai da su, aka kuma sa hannu akan abin da danganci mai da su, to jayayya ko kuma ainihin zargi na ainihin an fitar da kuɗi ko kuma ba fitar da su ba ya kau. Saboda abin da zahiri shine an fitar da kuɗin kuma an amince akan za a mayar da su, amma abin da ya danganci sauran bayanai waɗanda ke dan saboda aikata laifi kamar da nace ina tsaye akan matsayina, za mu yi ba 'yan Najeriya bayani akan abin da ya dangance su ta huskar waya ta kauce rawa, me yayi, yaya aka fitar da kuɗin, wane mataki aka ɗauka na gano su da sauran abubuwan fansu, za mu yi bayani a lokacin da bayani yake da fa'ida ga 'yan Najeriya, lokacin da ba zai tauye musu ma'auni na abin da ya dangance ganin cewa an ukubantar da hukuma an ɗauki matakai na gabatar da waɗanda ake zargi da aikata laifi a gaban hukuma ba.
Iya bincike da kuka gabatar kun iya gano cewar an fitar da kuɗaɗen nan ne da sunan ai wani aiki na ci gaban ƙasa ko ko an fitar da su ne da sunan mallakar wasu?
Duk wannan bayani hakke ne na hukumomin da ke da abin yarata akan su, hukumomin da ke da nasaba da bincike ta aikata laifi ko laifi ya tabbata ko bai tabbata ba. Saboda haka ba zan so har ila yau in yi riga malam masallaci wata huskar baka keɓantaccen bayani domin zai iya kasancewa cutarwa game da ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da aikata laifi.
Akwai rahotanni da ke nuna cewar waɗannan kuɗaɗe an fitar da su a lokacin gwamnatin Sani Abacha da kudirin cewar za a fitar da su saboda akwai takunkumi da za a samu Najeriya a lokacin ministocin wannan lokaci suka cimma matsayi akan cewar a fitar da kudaden nan domin a aje su a asusun gwamnatin tarayyar Najeriya a kasashen waje, ko da an sa takunkumi za a iya amfani da waɗannan kudade. Menene gaskiyar wannan magana?
Yana iya kasancewa ɗaya daga cikin ainihin huskoki da bincike zai iya tabbatarwa, amma a halin da ake ciki wannan tunani da sabani shi ba abu ne zai iya baka tabbaci kamin bincike daga hukumomin da ke da haƙƙin yin bincike ta wannan huska su tabbatar da wannan tunani wanda ka gana alƙibla wanda ka gabatar ko rashin ta.
Janar Sani Abacha ko da mulkin shi za a iya cewa akwai mutane da dama da suka yi aiki karkashin gwamnatin shi waɗanda kila su ne suka aikata wannan laifi, me yasa har wa yau sai dai kullum idan kuka tashi magana sai ku ce Janar Sani Abacha, ko ko dan yau ba shi a raye shi yasa ake ta'allaka waɗannan sace-sace da sunan shi?
To kamar yadda ka sani ta huskar shugabanci da nau'in da ke da nasaba da shi ko a harshen Hausa kuna cewa babba jinjin, saboda haka idan yau aka wayi gari duk abin da ke da nasaba da abubuwa ta huskar nasara da waɗanda da aka san haka da ke haddasuwa akan ainihin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, duk aka wayi gari za a ce Buhari ya yi, Buhari ya ce. Saboda haka kamar yadda nake cewa a matsayin shi na babba, a matsayin shi na jigo a wannan gwamnati, to ba abin da kai yiwuwa ba ne misali ta tsarin mu'amala ta ainihin tsare-tsaren aiki ka tashi ambatar abin da ke da nasaba da wannan gwamnati, ka komo ka ambaci wani mabiyi a mamakin wanda yake shugaba. Saboda haka ina ganin tsari ne irin na mu'amala wanda ke da nasaba da al'ada ta ainihin babba juji ne abin da ainihin danganci maslahar gida, inda duk aka samu babba shi za a ambata a mamakin a ambaci mabiyi.
To Abubakar Malami kenan ministan shari'a a Najeriya lokacin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu a jiya Talata. A bangare daya kuwa mun ji ta bakin Manjo Hamza Al-Mustafa tsohon babban komandan dogarawan tsaro a fadar shugaban kasa lokacin mulkin Sani Abacha shi kuma ga abin da yake cewa
ani na azabtai akwai wanda lokacin da bayan shi Jenerali Abacha ya rasu an azabtar da ni da dama akan ma na samu na amince ko shi shugaban kasa wanda yake yau shugaban kasa Muhammadu Buhari ai an azabtar da ni akan cewa sai na amince na ce ya batar da kudi a PTF ni kadai na san irin azabar da na sha amma ba ka hada kanmu kai ce zaka yi wani sharri sun so su yi mishi fiye da yanda mutane suke zato shi shugaban kasa wanda yake kai yanzu Allah ne da ya hana mu ba mu amince ai haka ba gara an azabtar da mu yanzu ya wuce ai amma azabar ba ta hana mu tsayawa akan gaskiya ba mu to haka ne ni nake ganin abin inda za a bi abin daki dake kowace gwamnati a dube ta me ta yi me ya bata me aka yi kafi lalle yau da ka ga kiraje da yawa sun zama MP duk sun koma prison
to ana iya cewa kenan kamar abubuwan da shi Jenerali Abacha yi a lokacin mulkin sa na ganin cewar kasa ce a ran shi ba abin da zai tara ma kanshi ba shi yasa yau ake kokarin a ga an bata sunan shi da ake cewa ya saci kudi akai kasashen duniya kenan
ni nake gaya maka gaskiya ai na gaya maka me ya faru da Jenerali Abacha ya hawo mulki kudin da yake kasar waje na Najeriya kwata-kwata arzikin Najeriya bai kai dala miliyan 200 ba ban ce biliyon ba fa miliyan 200 duk an kwashi an saci wannan biliyoyin dalolin da ka duk an kwashi da yanzu gwamnati ai farawa aka yi daga farin farko amma kaga lokacin da ya mutu an bar biliyon 9,732 amma a cikin wata goma ina kudin yake ba ya bata ba to wa yake tuhumar wannan ina aka kai kudin ko me aka yi da shi a wata goma shi kuma a shekara 4 da wata 7 ya tara wannan biliyon 9,732 to bayan ya rasu kudi ya bata amma wannan kaga ai suna da rai ba wanda yake tambaya to Najeriya ana yin abubuwa ne bisa ga munafurci ba bisa gaskiya ba ana fahimtar sa a kuma yanda nake gani inda za a ce gaskiya ita ce za ta rika yi mana jagoranci kuma mu yaki wannan rashawa da cin hanci bisa ga gaskiya to ai da Najeriya ba haka take ba kuma a yau duniya gaba ɗaya sai ta girmama mu amma za ka ga munafurci yayyawa ayi budget shekara ta kare to ka gani komai kuma ba wanda ya ishe tambaya wanda suka fusata masu aka fice wa ran kai da a Najeriya
to anaka fahimtar Major Hamza Al-Mustafa kana ganin cewar wannan gwamnatin yanda take ikirarin tana yakacin hanci da rashawa kana ganin tana yin shi a mizanin da ya kamata a ce tana yakashi
ni dai na taba yin wani misali kowace hukumar yakar rashawa da cin hanci za ta iya yi ne daidai iya karfin su wato tamkar karamin gudun nan ne aka bashi lilo aka ce ka je ka kama giwa aiki ne da ba zai yi ba aka bashi banakula wannan tabarau mai hangen nesa ga giwa kusa da shi amma bai iya ganin ta amma wannan tabarau hangen nesa tururuwa yake hango masa saboda haka shi guri yana ta hikima kama tururuwa a kullum saboda haka ba a kai ga giwar ba ma in ka gano me nake nufi
Manjo Hamza Al-Mustafa kenan babban na hannun daman shugaban kasa General Sani Abacha yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya
Adadin sabbin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus ya karu a yau Laraba inji jami'an kiwon lafiya na China yayin da aka gano sabbin waɗanda suka kamu da cutar a wajen babban yankin na mainland ya zuwa yau Laraba akalla mutane 490 ne suka mutu waɗanda akasarin su ke kasar ta China sun mutu daga cutar coronavirus tun lokacin da aka fara gano ta a watan Disamba a babban birnin Wuhan inda aka tabbatar da adadin waɗanda suka kamu da cutar sun haura 24,000 kimanin mutane 150 aka tabbatar sun kamu da cutar a wasu ƙasashe 23 ciki har da mace guda da ta mutu a ƙasar Philippines ta farko a wajen China tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana Pete Buttigieg da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont suna tafiya keke da keke a zaben sharar fage na zaben fitta gwanin yan jam'iyyar Democrat da aka yi a jihar Iowa a cewar wani sakamako da aka samu wanda ya biyo bayan yamutsi da rudin da aka samu a daren jiya yayin da ake bukatar wakilan zabe na kasa 41 Buttigieg ya samu kashi 26.8 yana gaban Sanders ne kashi 25.2. Daga nan sai Senator Elizabeth Warren ta jihar Minnesota, Massachusetts da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden dake binsu a baya. Sai kuma Senator Minnesota Amy Klobuchar wasu ɗan takara su shida kuma suna bin manya-manya daga can baya. Amma wannan sakamakon ya fito ne daga mazabu kashi 71 cikin 100. Babu tabbacin lokacin da za a sanar da sauran kashi 29 na sauran mazabu, kuma ba mamaki a samu ƴan canje-canje.
Fage da Zahra Aminu Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon damaci wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wani al'amari da ya faru a makon jiya kuma ya dau hankalin jama'a shine batun yankewa Maryam Sanda hukuncin kisa bisa rataya. Wannan shine akalar shirin namu. Mun karɓi bakuncin wasu mata biyu. Bari mu fara da ke malama Rabi.
A yanda nake gani ya sa Maryam hatta iskata wannan kishi. Kishi babban abu ne in aka ce kishi. To kankat kenan karshe kenan kuma mu mata mun dauki kishi kamar hauka
malama Zakiya
eh gaskiya da ni ma ni abin da zan iya faɗi kenan zan yi ta da kishi sannan da rashin hakuri da jinyo ta haka fada da cikin wannan hali yayi kuma da kuma rashin wanda zai ba ta shawara yi mata nasiha akan abin da halin da take ciki saboda ta riga ta aikata abin da zuciyarta ta bata ta aikata a lokacin ba za ta saurari kowane ne za ta wannan shawara ba kai kina maganar ka ta aikata da a ce ta nemi shawara ko ta zauna ta yi tunani cin in na aikata wannan abin me zai faru da ni
ya hakuri amma zan dan sako wani abu ai maganar ta zauna ta yi tunani duk ba ta taso ba saboda a wannan lokacin idan ta arfe yake ba ta ji ba ta gani
ya dace mata su rika irin wannan kishi
a gaskiya mata bai kamata su dinga wannan kazantacciyar kishin ba saboda bai dace ba su kokari su dinga controlling kansu ya zama na sun zauna su yi tunani aikin da na sani ba da dadi ba daidai ba ne mata su dau mugun hukunci a hannunsu wanda za su dawo daga ƙarshe suna da na sani
Zakiya
to ni ma da abin da zan kara akai abin da ta faɗa haka yake ya kamata da abin da za su yi shi duba su gani su yi hakuri karshe idan mace ta yi ma ta tada hankalinta akan yin wannan abin sai ta zo karshe tana ji tana gani ko da ranta ko ba ranta kuma a zo a yi abin ya kamata ta fara tabbatar da cewa in abin haka ne ko ko ba haka ba ne ba sai ta nemi su zauna da shi sannan yawanci abin da yake ma janyo haka mu mata rashin haƙurin mu sannan da bincike ka dinga yawan bincike ka bincika wayan miji idan har mace za ta yi wannan ta ɗauke kanta daga kan duk wani abu da yake yi to za ta zauna lafiya.
Malama Rabi.
Na farko dai ma zargi kwata-kwata ma baya cikin addini kuma zargi in har akwai zargi a aure ma auren nan zai tafiya smoothly. Sannan na biyu kina zaune da mijinki kina zargin yana neman wata a waje me ya kamata wani mataki ya kamata ki ɗauka maganar bincike sai ki je ki binciko ma kanki abin da zai hana ki bacci the first thing shine zaune da mijinki kun yi aure ne bisa amana kun yi aure ne akan za ki riƙe mishi amana zai riƙe miki amana duk da wani namijin ma in ka tunkare shi da magana zai iya ƙaryatawa ya ce ba haka ba ne ko ya miki ƙarya ko ko baya son ya ɓata miki rai to amma fa na ɗaya mu mata sai mun makan mu tunani mun makan mu faɗa cewa miji mu ba mu kaɗai muke da shi ba Allah ma ya ce namiji ya auri mata huɗu to idan muka samu ran mu wannan mu kaɗai za mu zauna da shi to akwai babban matsala akwai ƙalubale a gaban mu in mun hana shi ya kawo ciki to zai nema waje
idan har aka ce da gaske tsakani da Allah ciwonki nawa ne idan kika san cewa namijinki yana neman wata ya kamata ma ki kushe ne da farko
malama Aisha gaskiya magana da zan gani to shine muna da individual difference ma'ana tunani wata fa kishin nan yafi na wata wata fa so take ita fa mijin nan nata ne ita kai ba tare da ta sharing da wata waje ba
haka
to amma in aka dawo ciwon ƴa mace ne bai kamata a ce mijin ke yana neman wata waje ki kushe ta ba sani da Allah yake faɗa shi saboda in kika duba kika hanga an baki haihu ba kina da ƴaƴan ƴan uwa ba za ki so wani ya je ya yaudare su ko ya tsaya yana bata musu lokaci ba tare da auren su zai ba to in kika wannan tunanin kika sa ranki a cikin ruwan sanyi to sai ki bashi wannan shawara
zakiya
amma da wahala da zaki amma sai ka da mijinki
gaskiya abin da malama ya fita faɗa ni ma gaskiya ina kan shi yana yin addu'a kan cewa Allah ubangiji ya haɗa kansu ko ya ba su zaman lafiya tsakanin su komai zai yi daidaita akan bayyani wata a waje wani ya kawo mata cikin gida na idan kana tunani kai wani ba zai je inda kake ba to kai kuma naka kana so zai je inda wani yake kuma kana son a kyautata masa
kai da na sani da idan da baki da na sani ba da gangantai za ta bar duk wani evidence da zai kama ta cewa dumudin tayi wannan amma da hankalin ta ya dawo sai ta ga abin da tayi bata kyauta ba sai ta kokari duk wata sheda wadda za ta fito da shi a kama ta da laifin tayi kokarin kawar da ita to kin ga ko a nan wurin zuciya ta kai ta ga halaka
Ya shi a daidai lokacin da ake yankewa ita Maryam hukunci wata matashiya ita ma ta aikata kwatankwacin irin wannan
kamar da yadda gaskiya muke magana ba za mu ƙara cewa shine mu mata muna daukar hukunci akan mu shin wacce da ta daba ma mijinta wuka Allahira yar malufashi an yi bincike mai mijinta ya mata har ya kai ta ga wannan sannan da biyu kamar yadda na ga miki muna da individual difference kowanne da irin halin shi kuma kowanne da irin ishin shi
kuma wani irin tarbiyya ya kamata mata su yi koyi da shi
abin da zan ce a bishi mata su gaje su koma makaranta su nemi ilimi a ilimi na addini
haka
za su ga irin rayuwa da bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da iyalansa da irin kishin da matan su suka nuna
ya kamata a kira ga mata dan Allah dan annabi ta aje wannan kishi yayi ya zama abin da ya zama ya ma wuce kishi ya zaka nemi ran mutumin da kake zaune da shi ya baka ci ya baka sha ya baka sutura ya kula da kai ya kare ka kuma daga ƙarshe shi ne zaka gani a ƙasa ka daba mishi wuka to ai abin ya kai wani mataki
zakiya kina da abin da zaki daura
kai da kuma ni abin da zan ƙara faɗa a kan shi ne in dai har za mu rage wannan cikin komai zai daidaita duk abin da muke tunani kan cewar ko za a kwace miji ko menene duk ba haka bane ba idan har muka san yadda za mu tafiyar da rayuwar mu ta gida mu zauna lafiya da abokanan zaman mu duk komai zai zama ya wuce babu tashin
yanzu bari muku tambaya daya kun tausaya wa Maryam sanda idan kun tausaya mata me yasa
ta yi nadama aikata abin da ta aikata ta yi kuka ta yi kururuwa ta kira Allah na tausaya mata amma dan rashin kyauta bata kyauta ba amma ciwon ƴa mace ne Allah ya yi mu da tausayi da jin kai
zakiya
don wannan mummunar kaddara
zakiya na tausaya mata saboda halin da take cikin ta abin tausayi ne sai fatan Allah ubangiji ya yi mata rahama ne ya ce mata ta hakurin ta ya tabbata ta kuma nadamar da kai har cikin yanta
Kuna gani akwai rawar da iyaye mata za su iya takawa a irin wannan hali na ƴaƴansu?
Iyaye su suke taka babban rawa a cikin al'umma. Saboda uwa ita take tare da ƴaƴanta. Ita za ta fahimci yaya halin ƴaƴanta yake. Duk da idan ƴaƴa suka fara girma a zamanin yanzu suka canja halayya amma kuma duk da haka uwa in ta lura ta tsaya ta sosai za ta gane cewa ita ta faɗa cikin wani yanayi sannan kuma muna koyi ne wasu abubuwan muna koya ne daga gurin iyayenmu
shawara da nake bada shi ne iyaye su ƙara matsowa da ƴaƴansu kusa da su shi ne duk wani abu da yake damunta ya zamana ta zauna da mahaifiyarta mata dan duk duniya baka da mahaifi baka da kamar shi kuma duk duniya shine zai iya rafa maka asiri to kuma uwar ya zamana ta zama mai adalci da kuma duba su ma wasu ƴaƴan wasu ne kake san kai a wurin a mama mijina na ina zargin shi yana neman wata auje kike ni na san kai a aiki kike to a mishi kaza a
masu yin magana dai suka ce ka tana cikin ita Maryam Sanda ita ta san hukumarta amma a halin yanzu mata nawa ne a cikin al'umma suke da zuciya irin wannan kuma za su iya aikata irin wannan laifi kuma sauraro ina abin da lokaci ya bamu damar kanmu idan a cikin shi na mu wannan sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya bamu iko mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka har shirin ya zo a gare ku musamman ma bakin namu sai Salamu Abu wanda ya hada mana shirin ni Aisha ne kanzu take muku fatan huta lafiya
to ga da Aisha Mu'azu masu saurare bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar sakon email
Sako mu na farko ya fito daga Alhaji Mele Yusufari ya ce assalamu alaikum ma VOA Hausa ya ce muna kira ga gwamnati shugaba Muhammadu Buhari da ta kai dauki ga dalibai masu karatu a kasar China domin dawowa da su gida ganin yadda cutar mura coronavirus take barazana da rayuwarsu sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Ango Aisha Baba Haruna Bajoga ya ce assalamu alaikum VOA Hausa ya ce yadda matasa ke tsayawa domin ba da gudunmuwa wajen zaben shugabanni ba daidai bane a kirkiro da dokokin da za su hana su sana'ar okada ba ganin cewa dumbin matasa ne ke ci da wannan sana'a sai kuma sakon mu na gaba fito daga Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa da Ummi Garba na Kwallo a Jaura suka ce baki daya fatan alkhairi VOA Hausa sun ce kashe-kashen da matan aure ke yi wa mazajensu a Najeriya rashin tsatsauran hukunci ne idan sun kashe a kashe su domin rai bai fi rai ba sai kuma sakon mu na karshe ya fito daga Comrade Mansur Baburo na fada da Tashi'u Isma'ila Zita Gozaki da Yakubu mai manja huntuwa suka ce baki daya jami'an tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya tunda kun hango ƴan matan Chibok a dajin Sambisa to sai ku daura damara na ganin kun ceto su daga hannun mayakan Boko Haram
to ga da Abdulaziz Adali Turo yanzu bari mu kawo muku labaran duniya amma wannan karan a takaice
Amurka ta ce za ta dakatar da bayar da takardar izinin shiga kasar ta ga ƴan Najeriya har sai kasar ta inganta matakan tsaro. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Najeriya a jiya Talata kuma ya ce yana da kyakkyawan fata. A halin da ake ciki kuma ƴan jam'iyyar Republican sun yaba da jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a matsayin jinjinawa da nasarorin da gwamnatinsa ta cimma a fannin tattalin arziki da kuma manufofin baki da ke shigowa daga ƙetare. Yayin da ƴan Democrat suka cicciki shugaban akan yayi jawabin da ya maida hankali akan kawo rarrabuwa. Wanda kuma yayi wa ƴan jam'iyyarsa da ƙungiyoyin da yake ikirarin suna taimakawa daɗi.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddaren ku za ku ji mu ɗauke da wani shirin wanda a yau za mu sake ba ku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai shin menene ra'ayinku game da kudaden da ake cewa Sani Abacha ya sace da kuma yadda ake amfani da kudaden idan an kwato su in har da gaske ne yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirin yau da gobe
don't know.